الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 23 ga watan Juma'a da akira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 25 ga watan 1 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atul Itiqadil Hadi ila Sabilir Rashad na Sheikhul Imam Muwaffaquddin Abdullahi ابن احمد ابن قدامه المقدسي رحمه الله تعالى بعد في كفين درسي na yau idan da tamboyi suna iya gabata to shi magani irin na itace wanda za a sha ko kuma a shafa a jiki wannan halaka ne wanda za a ce a turara ko a yi wanka matukar wato shi na wanka cewa rashin lafiyar ba a jikin fata bane take in rashin lafiya misali a jikin fata take kamar kuraje a baka magani cewa kai wanka da izinin Allah waɗannan kuraje za su warke to wannan ba laifi mutum yana iya yi ko kuma wanda rashin lafiya ce a cikin jiki wanda yin wanka da wannan magani ma'ana sinadarin da ke jikin itacen zai ratsa ya shiga jikinka to wannan ba laifi bane amma na cewa aje ayi wanka maganin miyagu ne ko maganin sammu ko maganin baki da sauransu wannan haramun ne baya halatta shirka ne da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala haka shi ma magani wanda yake na turare an gane ku galibi in ka ji an ce a turara ko a sha ayi ko ayi wanka to galibi ɗayan biyu ne kaji an ce maganin baki ko maganin sammu ko maganin miyagu da sauransu to wannan duka baya halatta shirka ne da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ko kuma misali shi na turare mun yi bayanin cewa kai ne kake mura sai aka ce to ga wani magani in aka turara aka shaki hayakin da izinin Allah Subhanahu wa ta'ala a samu lafiya to wannan ba laifi ana iya turarawa domin a shaki hayakin an gane ko amma na a ce a turara wannan dukan su magunguna ne waɗanda suke kwata-kwata ba su halatta a shiranci shin abinci daga tsaye shin ruwa daga tsaye halak ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha illa kasancewar abinda aka fi so mutum ya tsuguna shine ladabi daga cikin ladubba na sha. Haka nan ko cin abinci ne yana daga cikin ladubbansa mutum ya ci a zaune. A gane ko Allahumma sai dai inda wata larura kana cikin tafiya ne ba za ka samu damar da za ka zauna da abin da ya kama da haka, to ba laifi mutum yana iya ci daga tsaye. Na'am. Wai misali mutum yana sallah karatu ya cije masa inda ya kamu, wai kuma ga Qur'ani a kusansa ya ɗauko ya buɗa, abinda ya kamata sai ya saki wannan ya kama sura da take bayanta wadda ya iya, ita ma in ta cije in ya so ya duka ya ruku. Na'am. To lokacin da limami ya salamce a jere za ka yi waɗannan kabbarori sannan kai ma ka salamci. Gane ko kamar misali ka samu kabbara ɗaya ko biyu daga cikin sallar gawa, to idan limami ya salamce kai tsaye sai ka yi kabbarorin da suka kuce maka sai ka zo da su. An gane ko sannan kuma sai ka salamce. Domin kabbara a sallar gawa rukuni ce daga cikin rukunnanta. Na'am.
Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ni daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahu farko inda zai fara.
To shi dangane da sahu na farko, lalle akwai hadisi sahihi sarihi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabbatar da sahu na farko kai tsaye daga bayan liman yake farawa. Kamar yadda yake faɗa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, za Allah ya ce masu hankali balagaggu daga cikin ku, za Allah ya ce su kusance ni. Don haka shi sahu na farko akan fara shi ne daga bayan limani, amma sahu na biyu da na uku har izuwa ba adadi, babu wani dalili a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nunin cewa ga ta inda ake faro shi, illa kasancewar in an faro shi daga dama to yakan shiga karkashin hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda. Hadisi yana cikin Sahihu Muslim, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance damantarwa, ma'ana farawa da dama na ƙayatar da shi a wajen sanya takalmansa, haka wajen caje kai manzon Allah yakan fara da ɓangaren dama, haka tsarkinsa ma'ana wanka ko arwala manzon Allah yakan fara da dama. Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce wa fi sha'anihi kullihi, haka nan cikin lamarinsa gaba ɗaya farawa da dama na ƙayatar Ramazan Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma hadisi sahihi ko kuma mu ce hadisi a bayyane wanda ya nuna cewa sahu na biyu ko na uku ko na hudu ga ta inda ake faro shi, wannan babu, ta ko ina ana iya faro shi, amma na farko kai tsaye daga bayan limami ake fara shi. Na'am. Kamar kaka? Na'am. To na fahimta, wai misali abu ne sananne a shar'ance haƙƙin uwa ya fi girma a kan ɗa sama da haƙƙin mahaifi, kamar yadda hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa, wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan mutumin shi ne Muawiya ibn Haida al-Bushairi Allah ya kara masa yadda, ya ce ya Rasulallah man ahaqqun nasi bi husni sahabati, yace ya manzon Allah wai a cikin jama'a gaba daya wane ne ya fi cancanta game da na abuce shi da kyautatawa ma'ana ne kyautata masa a cikin jama'a wane ne ya fi cancanta manzon Allah yace masa ummuk mahaifiyarka ya sake tambaya sannan sai wa manzon Allah yace masa ummuk mahaifiyarka sannan sai wa Allah manzon Allah yace masa ummuka mahaifiyarka sannan ya sake tambaya sannan sai wa manzon Allah yace abuka sannan mahaifinka wannan hadisi yana tabbatar da cewa haƙƙin uwa akan ɗa yafi girma akan haƙƙin mahaifi an gane ku dan haka can ubangiji ta'ala yayi wasiya wa husaina li insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahnin wa tisaluhu fi amayn anishkur li wa liwalidayk ilayya almasir a karkashin wannan hadisi malamai suka ce idan ciyar da mahaifa ya zama wajibi akan mutum ya buga ya rasa kawai sai abincin mutum dai tak ya samu suka ce anan sai a gabatar ma mahaifiya ita ta ci uba ya dangana saboda haƙƙinta yafi girma akan haƙƙin da akan haƙƙin mahaifi to shine wai dan uwa yake cewa idan ita mahaifiyar Allah ya mata rasuwa to wannan haƙƙi nata da yake kan shi yakan dawo kan ƴan uwanta kamar wata ƙanwarta ko wata yatta a gane ko haƙƙin wannan ya takaita ne ga ita mahaifiyar tunda ita ce sababin samuwarka a nan duniya da shi mahaifin naka da haka wancan hadisi da wazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la khalatu bi manzilatil ummi innani ma'ana el uwar mahaifiya matsayin uwa take wannan yana bayani ne a bangaren tausayi an gane ku kamar yadda ita ta fi cancanta game da renan da in babu mahaifiya to sai a nemi wanda take yarta ko kanwarta wanda matsayin kala ce ga dan domin ta fi tausayawa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama fasalin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na imani da wato alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hukuncinsa wanda bayani ya gabata imani da kadara wato ya kunshi martabobi guda hudu martaba ta farko kamar yadda bayani ya gabata shine mu yi imani mu tabbatar da cewa sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye kowa da komai duk abin da ke cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala na sane da shi ya sani duk wani abu wanda yake samamme da duk wani abu wanda yake rashashe da duk wani abu wanda zai iya yiwuwa da ma abin da ba zai yiwu ba gaba ɗaya Ubangiji ta'ala yana sane da shi ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yadda zai wakana wannan ita ce ake kiranta martabatul ilm kenan sai kai imani sanin Allah ya kewaye kowa da komai kamar yadda ya faɗa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma martaba ta biyu shine imani da cewa komai da kowa Ubangiji ta'ala ya rubuce shi a cikin littafin sana Allahul Mahfuz duk abin da zai gudana har zuwa kiyama gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya gama ya rubuta komai daidai da motsa kafarka da zaka yi kafin Allah ya halicci halittu da shekara 50,000 tuntuna Allah ya hukunta ya kaddara ya hukunta cewa bawan sa wani a lokaci kaza zai motsa kafarsa kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50,000 sanatin wa kana arshuhu 'ala al-ma' ubangiji ta'ala tuntuni ya rubuta duk abin da yake nihin kaddara ma bayin sa kafin ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su da shekara 50 maza Allah ya ce a lokacin nan al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala na kan ruwa wannan sai kai imani martabatul kitaba kenan komai Allah ya rubuta ya tabbatar da shi a cikin littafin sa na lauhul mahfuz kamar yadda hadisi ne sahihi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da Allah ya halicci alqalami Ubangiji ta'ala sai ya ce masa uktub in rubutu yace wa ma za aktubi yace ai rab wa ma za aktub yace ya ubangiji na mi zan rubuta Ubangiji ta'ala yace masa uktub kullama huwa ka'inun ila yawmil qiyama rubuta duk abin da zai wakana har zuwa kiyama maza Allah yace take yanke wannan alqalami ya gudana yana rubutu sai da ya rubuce komai gaba daya shine can Ubangiji ta'ala yake fada wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin haka kuma ya fada alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir kuma haka ya fada ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir martaba ta uku ita ce martabatul khalq sai kai imani ko kuma mu ce martabatul mashi'a sai kai imani da cewa komai yana gudana ne da nihin Allah subhanahu wata'ala da san shi wani abu bai isa ba ya wakana wanda Allah subhanahu wata'ala bai nufa ba duk abin da kaga ya kasance to Allah ne ya so da haka shine ya nufa ta ko ka so wani abu a matsayinka na bawa ba yadda za a yi ya kasance ya tabbata sai idan Allah ya so shine ya fada wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin martaba ta hudu shine martabatul khalq halitta shine mu yi imani da cewa da mu da duk abin da muke aikatawa gaba daya halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya fada wallahu khalaqakum wama ta'maluna ubangiji ta'ala shi ya halice ku shi ya halice duk abin da kuke aikatawa to wannan in mutun ya hada waɗannan martabobi guda hudu to imanin sa da alkadarin ubangiji subhanahu wata'ala da hukuncin sa ya inganta gane ko shine wani malami ya jumulce su gaba ɗaya a baiti ɗaya yake cewa ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa kalquhu wa huwa ijabun wa takwin ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin sune ake kiran su kenan maratibul imani bil qada'i wal qadar bayani da ya gabata akan su zamu tashi fasili na gaba qala al musannif rahimahullahu ta'ala faslun wal imanu qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فجعل القول والعمل من الإيمان وقال تعالى فزادتهم إيمانا وقال تعالى ليزدادوا إيمانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا ما لم الله يجكنسا نافتا وتوانا فصليني wanda ke bayani game da wata muhimmiyar mas'ala daga cikin mas'aloli na aqida, shine kenan sanar da mu haƙiƙanin imani, kamar yadda Jibrilu alaihi salam ya zo takanas gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin yi masa wasu tambayoyi domin jama'a su amfana da wannan amsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai bayar, kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda yake faɗa, yake cewa wata rana muna zaune a gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye kawai sai wani mutum Yahudu shadidu bayadus siyab, mai tsananin farin tufafi, ma'ana tufafin sa farare ne kal, shadidu sawadi shar, kuma mai matukar wato tsananin bakin gashi, gashin kansa baki ne lut, shine sai yake cewa la ya'rifuhu, yake cewa wala ya'rifuhu minna ahad, babu wani daga cikinmu wanda ya sani wannan mutum, baƙo ne a gari, mu ba mu taɓa gane shi ba, ba wanda ya san shi. Hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, har ya zo ya zauna gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fa asnada rukubataihi ila rukubataihi, ya dangana gwiwoyinsa da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Malamai suka ce a nan hikima ce domin ya fadda sau su jama'a su fahimci cewa wani ba kauye ne, irin wauta ce tasu, ka zo ka dangana gwiwoyinka da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kaga kowa zai bado hankalinsa ya ga mutumin nan me yake nufi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, ya dora tafukansa akan cinyoyinsa, an gane ko cinyoyinsa nashi na kanshi ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba. Sai ya ce ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, nan ma ƙara fadda sau ne, maimakon ya ce ya Rasulallah ko ya ce ya Nabiyallah ko ya ce ya Abul Qasim, sai ya ce ya Muhammad, sai ya kiraye shi da sunansa, kamar yadda al'ada ce ta mutanen gida in sun zo kafin Allah ya taka musu birki. Shi ne anan sai yake cewa fa akbirni anil islam, ba ni labari game da musulunci, ma'ana menene haƙiƙanin musulunci. Maza Allah ya bayyana masa ya ce al islamu anta shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tusuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Maza Allah ya zano masa waɗannan ginshiƙai biyar, sannan sai ya ce fa akbirni qala sadaqta, sai ya ce kai gaskiya, sai ya ce fa akbirni anil imani, ba ni labari game da imani, menene haƙiƙanin sa. Maza Allah sai ya ce masa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. A takaice anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara mana imani da abin da ya shafi ayyuka waɗanda suke na zuciya. Idan ka ɗauki imani da Allah, abu ne wanda yake ɓoyayye, wanda yake cikin zuciya, haka imani da mala'iku, haka imani da littattafai, haka imani da manzanni, haka imani da yinin alkiyama, haka imani da alƙadarin Allah subhanahu wa ta'ala, dukkansu wannan al'a'amala ne waɗanda suke alƙalbiya, ayyuka ne na zuciya. Amma musulunci sai ya fassara shi da ayyuka waɗanda suke na zahiri, kalimatu shahada a bayyane take, furici ne mutum zai yi, sallah, azumi, zakka, hajji, dukkansu ayyuka ne waɗanda suke a bayyane. To haka a hadisi wanda na cikin sahihu Muslim, lokacin da wata tawaga ta zo, su ne Wafdu Abdul Qais suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sai yake cewa amurukum bil imani billahi wahada, ina umarninku da yin imani da Allah shi kadai. Sai manzon Allah ya ce atadruna mal imani billah, kun san menene imani da Allah? suka ce a manzon Allah sai ya ce shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa face Allah mahaliccin kowa da komai, kuma da tabbatar da cewa ni manzo ne na Allah. Sai ya ce wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa an tu'addu khumsa ma ganimtum. Manzo Allah ya ce da tsaye da sallah da bayar da zakka, sannan sai ya ce kuma da ba da khumsi daga cikin abin da kuka samu na ganimar yaki. To kaga a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da me ya fassara imani, ya fassara shi bil a'amali zahira, da ayyuka waɗanda suke a bayyane. Tunda a nan ciyayi wato a tadruna mal iman, kun san menene imani? Sai ya ce shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kaga abu ne wanda yake a bayyane kalimatu shahada. Sannan sai ya ce wa iqamus salati wa ita'uz zakka, tsayar da sallah da bayar da zakka. Sai ya ce kuma wa an tu'addu khumsa ma ganimtum, ku ba da khumsin abin da kuka samu na ganimar yaki. To dan haka abin da muke so mu sani shi in aka ce imani ya kunshi dukkan ayyuka da waɗanda suke boyayyu da waɗanda suke bayyane. Dan haka malamai suka ce tsakanin kalima ta musulunci da kalima ta al-iman akwai umumun wa khusus. Idan kalima ta musulunci ta kadaita, to ta kunshi dukkan aiki da wanda yake boye da wanda yake bayyane. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce innad dina indallahi al-islam, kaga nan da yake lalle addini a gun Allah shine musulunci. To me ake nufi da musulunci? Dukkan abin da yazo a shari'a wanda yake ayyuka na boye da waɗanda suke a bayyane. In ku suka hadu a waje a cikin abu daya aka ambaci kalima ta imani, haka shi ma imani in ya kadaita ya kunshi dukkan wasu ayyuka da waɗanda suke bayyana da waɗanda suke boye. To amma in suka hadu a gu daya, imani yana daukan ayyuka waɗanda suke boyeyu, shi ko musulunci sai ya dauki ayyuka waɗanda suke bayyananu, kamar yadda yake cikin wannan hadisi. Manzo Allah ya fassara musulunci da ayyuka waɗanda suke bayyananu kalimatu shahada, tsayar da sallah, bayar da zakka, azumi, hajji. Imani ko sai ya fassara shi da ayyuka boyayyu, imani da Allah, imani da mala'iku, imani da littattafai, imani da manzanni, imani da yinin alkiyama, imani da kadara. To shine a nan kina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi da wato ayyuka waɗanda suke a bayyane, dan katar dan malam ya tabbatar mana dan mu gane cewa dukkan wasu ayyuka da waɗanda suke koye da waɗanda suke bayyana gaba ɗayan su suna kunshi a cikin kalima ta imani. To shine anan malam ya ce wal imanu qaulun bil lisani, wato shi imani malam ya ce faɗa ce da harshe, wa amalun bil arkan, kuma aiki ne da gabbai. Lafazin arkan jam'i ne na rukun. Me ake nufi da arkan anan? Gabbai. Dan haka so da yawa zaka ga wasu malamai suna abbarawa da cewa wa amalun bil jawarihi, aiki ne da gabbai. Sai ya ce wa aqabin bil janan, kuma kudiri ne da zuciya. Idan aka ce janan bi fatihil jim, zuciya kenan. In kuka ce jinan, jami'i ne na jannatun kenan gona. To shine yace wal imanu qaulun bil lisani, shi imani fada ce da harshe. Kenan in kace kai mumini ne, to imanin ka baya tabbata sai ka furta kalimatu shahada, sai kai furci da ita. Ko da zuciyarka ta kudirce samuwar Allah subhanahu wata'ala da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa, ka yarda kuma da zuciyarka ka amince cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah, to matukar baka yi furuci da kalimatu shahada, alhali babu wani abin da zai hana ka yin furuci da ita, to imanin ka bai tabbata ba. An gane ko? Dan haka ai kasancewar su kafirai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha gumurzu da su daga cikin su akwai wadanda sun tabbatar da cewa sun yarda da cewa manzo ne amma girman kai ya hana su yi furuci da kalimatu shahada kamar yadda amminsa Abu Dali a cikin waƙar salamiya yake cewa walaqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu aw hazari masabbati lawajattani samhan bidhaka mubina yace walaqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina yace nayi sani na tabbata addinin da Muhammad yazo da shi shine fiyayyen dukkan wani addinai yace in ba dan zargi ba mutane na kar su ringa zargi na su ringa zazzagi na su ce nayi kashin hakuri yace wallahi da ka same ni yace na me ka wuya ga wannan addini kaga ya yarda da zuciyarsa amma girman kai ya hana yayi furuci da kalimatu shahada shi yasa ai Allah yake faɗa ga ƴan wuta lokacin da aka shigar da su wuta a ranar kiyama kamar yadda yake faɗa a cikin suratu Safat innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiru sun kasance idan aka ce da su la ilaha illa Allah cewa su faɗa yastakbiruna girman kai suke ba sa faɗa wa yaquluna sai su ringa faɗa a inna latariku alihatina li sha'irin majnun yanzu mu haka kawai sai mu watsar da bautar gumakan mu mu daina bauta musu saboda fadar wani mawaki wanda yake mai taban hankali to dan haka imani baya tabbata sai mutun yayi furuci da kalimatu shahada dan haka duk wanda yazo da sunan zai musulunta farko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake umarnin sa da shi yayi kalimatu shahada ba a ce masa je ka kai sallah ko kuma ai azumi ko kuma in kana da dukiya lissafa fitar da zakka a'a kalimatu shahada ita ce kalimar da ake shiga musulunci da ita shine yace qaulun bil lisani fada ce da halshi sannan sai yace wa amalun bil arkan kuma aiki ne da gabbai dan kai kalimatu shahadar ka ba za ta amfane ka ba sai gabbanka sun aikata abinda wannan kalima ta kunsa abinda ya shafi sallah azumi zakka haji sadar da zumunta da'a ga mahaifa kyautata ma makwabta da sauran dukkan abubuwa waɗanda wato kalimin wannan musulunci yazo da su kenan dan mutun yayi kalimar shahada baya sallah baya azumi baya wasu ayyuka na ibada babban kabla sardina nan kanshi bai sauka ba sabani ga murji'a su murji'a su sun tafi akan cewa kawai imani kaulin bil lisan inde kai kalimatu shahada kawai kai musulmi ne kuma suka ce aljanna zaka shiga koda baka taba yin sallah daidai da lokaci guda kuma duk wani aiki da zaka yi ayyuka na sabo suka ce baya cutar da imani su kawai abinda suka dauki imani kaulin bil lisan fada ce kawai inde kai kalimatu shahada ka ci gaba da sheke ayar ka duk abinda kake so kai wannan sakon Allah wai baya cutar da imanin ka ba zai tauye shi ba kuma duk wasu ayyuka na da'a ba sa da imani su abun su cha suka yi imani yadda yake a cikin zuciya yadda Allah ya saka shi baya gaba baya shi yasa ai zaka samu da yawa daga cikin waɗanda suke a kasashen turai sai ka ji mutum ya ce maka wai shi musulmi ne amma baya sallah baya azumi baya komai kuma komai abubuwa na shashanci yake to dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa idan kai kalimatu shahada kin ka ba za ta gasgata ba sai an ga kana aikata abinda ita wannan kalima ta kunsa shine kenan yace wa amalun bil arkan wato da aiki ne da gabbai dan haka ai can mai Allah subhanahu wataala yake fada fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum in har sun tuba sun daina kafirci sun tsaye da sallah sun bayar da zakka ubangiji ta'ala yace ku fita daga sha'anin su kar ku tsungume su sun zame muku yan uwa kaga anan inda za su tuba su yi kalimatul shahada ba sa sallah ba sa azumi to jinin su ya halatta kamar yadda hadisi ne sahihi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Manzo Allah yake cewa an umarce ni na ci gaba da yakar mutane sai sun shaida babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, sai sun tabbatar da cewa Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala, ya aiko shi zuwa duniya gaba ɗaya har zuwa kiyama. Manzo Allah yake kuma wayu kimu salata su tsayar da sallah wayu utu zakata su bayar da zakka, sai yace fa idza fa'alu zalika in har sun aikata haka asamu minni dima'ahum sun tsara jinanan su game da ni wa amwalahum kuma sun tsara dukiyar su wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala bincikar koyayyen al'amarin su wannan kuma na ga Allah. In kalimatul shahada da suka yi da wannan ayyuka da suke aikatawa da gaske suke to zai amfane su a makomar su lahira. In ko sun yi ne dan su kare kansu su kare dukiyar su to iya amfanin kalimatul shahada da za ta yi musu anan suna raye ne da zaran su mutu za su hadu da azabar Allah. To kaga anan kalimatul shahada kadai ba ta isa ta musuluntar da mutum sai ya ci gaba da aikata duk abinda wato musu wannan kalimar ta kunsa. Shi yasa a gidar ahlus sunna wal jama'a kenan malamai suke cewa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, ko ka ce wa amalun bil jawari, aiki ne da gabbai. Aiki da gabbai kaga akwai sallah, akwai azumi, akwai zakka da sauransu kamar yadda muka yi bayani. Sai ya ce wa aqadun bil janani, kuma kudiri ne da zuciya. Wannan kalima da kafirta da halshen ka cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sai ka kudirce ta da zuciyarka, ka kudirce gaskiyar wannan kalima 100 saman 100. Kar a samu kokonto daidai da misqalar zarra a zuciyarka game da wannan kalima da ka kafirta da kace ashhadu, ina shaidawa, ina tabbatarwa Allah ilaha, a sama ko a ƙasa babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya illallahu sai Allah. To wannan kalima da ka faɗa ma'anar da ta kunsa ka kudirce shi a zuciyarka 100 saman 100. Haka lokacin da ka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, to ka kudirce ma'anar wannan kalima a zuciyarka kar a samu kokonto daidai da misqalar zarra. To idan mutum yayi kalimatul shahada kuma aka ga abinda kalimar ta kunsa yana aikatawa, yana sallah, yana azumi, yana zakka, duk sauran ayyuka na ibada ana yi, to amma sai ya zamanto ita wannan kalima yana da kokonto bai yarda da ita ba, to wannan imanin shi bai tabbata ba, sunansa munafiki kenan. Saboda su sun yi furuci da kalimatul shahada, kuma komai na addini ana yi tare da su, hatta jihadi ana fita tare da su, amma wannan kalima ba su yarda da ita ba. Sun yi ne kawai don su tsara jinin su kar a yake su, kuma su tsara dukiyar su. Shi yasa Ubangiji Ta'ala ya ƙaryatar da su game da imanin su. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumini yukhadi'una Allah wal ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Haka a cikin suratul munafiqun, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ubangiji Ta'ala yace idza ja'aka almunafiquna, ko kuma mufassara a waccan aya, Ubangiji Ta'ala yace wa minan nas, daga cikin mutane, man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, akwai wanda ke faɗa mun yi imani da Allah, mun yi imani da ranar ƙarshe ita ce rana ta alkiyama. Ubangiji Ta'ala yace wa ma hum bi mu'mini, a haƙiƙa ko Allah yace ba mu'mine bane. Sai yace yukhadi'una Allah wal ladina amanu, suna ganin cewa wai in sun yi haka suna yaudarar Allah ne kuma suna yaudarar bayinsa mu'minai. Ubangiji ta'ala yace wa ma yakhda'una, ba kowa suke yaudara ba illa anfusahum, face kawunansu. Wa ma yash'uruna, ba su san da cewa uqubar wannan yaudara za ta tabbata a kansu a nan duniya su kunyata, kuma a lahira Allah ya dosa su wutar jahannama. To kaga anan sun ce sun yi imani da Allah da ranar kiyama. Allah yace ƙarya suke ba mu'minai bane, wa ma hum bi mu'minai. Me yasa? Saboda imanin bai isa zuciya ba, a zuciyarsu ba su yarda ba da wannan kalma. To haka a waccan aya da muka karanta, idza ja'akal munafiquna, Ubangiji ta'ala yace idan munafikai suka zo maka, qalu nashhadu, suka ce mun shaida, innaka la rasulullah, lalle kai manzo ne na Allah. Sai yace wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, Ubangijin da ya aiko ka ai yana sane da cewa lalle kai manzon shi ne. Wallahu yashhadu, Ubangiji ta'ala na shaidawa, na tabbatarwa, innal munafiqina lakazibun, lalle munafikai makaryata ne game da fadar su cewa na shahadu innaka la rasulullah. To dan haka kenan sai zuciya ta kudirce, in dai aka samu kokonto to imani bai tabbata ba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. To wannan shine a takaice ma'anar imani kenan a aqidar ahlus sunna wal jamaa. Idan aka ce maka menene imani, sai ka ce qaulun bil lisani, fada ce da harshe, kenan mutun yayi kalmar shahada. Wa amalun bil arkani, kuma aiki ne da gabbai, kenan dan kai kalmar shahada kadai ba za ta wadatar da kai ba. Duk abinda musulunci yazo da shi na dokoki, sai ka bi su sau da kafa, nayi ka kwatanta, na hannuwa ka hannu. Sannan kuma wa atiqadun bil janan, kudiri ne da zuciya, sai zuciyarka ta kudirce gaskiyar wannan kalma da kai, ko kadan kar a samu wani kokonto. To shine malam sai yake faɗa, sai yake cewa yazidu bi ziyadati yazidu bi ta'a, wato shi imani yana da duwa ya karu ya bunƙasa, bi ta'a, da sababin ayyuka na da'a. Idan aka ce ta'a, kwatanta abinda aka ce kai kuma hannuwa da abinda aka hannu mutum, shine ta'a. An ce kai kaza, ka kwatanta bakin gwalgwadon ikonka. An ce ka daina kaza, ka hannu, wannan shine ake kira da ta'a. Yazidu bi ta'a, shi imani yana da duwa bi ta'a, wato a sababin ayyuka waɗanda suke na da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa yanqusu bil isyan, kuma musu wannan imani yana raguwa, wato a sababin aikata ayyuka na sabo. Idan ayyuka na ibada suka daɗu gabawa, to imaninsa karuwa yake. A duk lokacin da bawa ya yi dumu-dumu da ayyuka na sabon Allah, kuma imanin shi raguwa yake. Kenan imani yana hawa kuma yana sauka. Me yake hau da imani? Imani ya karu ayyuka waɗanda suke na ibada. Me yake rage imani? Sune ayyuka na sabo. Wannan aqidar ahlus sunna wal jamaa. Amma sabani ga murji'a, wanda muka yi bayani dazu, su in dai kai kalimatu shahada, to sunanka mumini kuma mai cikakken imani. An gane ko? Duk aikin da zaka yi na ibada baya ƙara maka imani, kuma duk aikin da zaka yi na sabon Allah baya rage maka imani. Haka yace, ita ce aqidar al-murji'a, wata jama'a ce ta daban wanda sun kauce ma wato tafarki wanda yake madaidaici game da aqidar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita. An ambace su murji'a, kalimar an ciro ta ne daga al-irja. Idan aka ce al-irja, wato shine at-ta'khir, ma'ana domin li annahum akharu al-a'mala 'anil iman, sun jinkirtar da ayyuka, cewa ayyuka ba sa cikin imani. Suka ce imani daban, aiki daban. Al-a'mal suka ce ghayru dakhila fi musammal iman, ayyuka ba sa kunsha cikin imani. Kawai imani kalimatu shahada, in dai kai to ko baka sallah ko baka azumi, duk wasu ayyuka na ibada in baka yi, sunanka mu'mini mai cikakken imani. kuma duk wani aiki na saban Allah da zaka yi shan giya zina kisan kai kwaci duk wani aiki na saban Allah baya rage imani a aqidarsa bal ma wasu daga cikin su ta suka yi kawai in aka ce imani ma'arifa ne in dai zuciyarka ta san abu kawai shikenan kai mu'mini ne koda baka yi kalimatu shahada ba kaga a wannan aqida ta su fir'auna mu'mini ne mai cikakken imani domin Allah ya faɗa wa jahadu biha wastaiqanataha anfusuhum zulman wa uluwa kuma haka annabi Musa ya ce masa laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair yace ya kai fir'auna tabbas kai sani waɗannan ayoyi da nazo da su ba wanda ya saukar da su face mahaliccin samai da kasai shine ya saukar da wannan to fir'auna ya san da Allah a zuciyar shi amma girman kai ya hana yayi imani to amma su a aqidar su tunda sun ce ma'arifa ne kawai sani da zuciya in dai zuciyarka ta san akwai Allah to shikenan kai mu'mini ne koda baka yi kalimatu shahada ba kaga a wannan aqida ta su iblis ma mu'mini ne mai cikakken imani tunda ya san ubangijinsa me yace rabbi bima agawaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasi to dan haka dai a takeice shi imani fada ne da halshe aiki ne da gabbai kudiri ne da zuciya imani yana da duwa a sababin ayyuka na da'a kuma imani yana raguwa a sababin ayyuka na sabon Allah shine malam sai yazo da aya qala Allahu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa ubangiji ta'ala yace ba a umarce su ba illa liya'budullaha wato sai dan kadaita Allah subhanahu wa ta'ala ada ibada mukhlisina lahuddina suna masu tsarkake ibada gare shi hunafa suna masu karkace ma komai suna masu fuskantar ubangiji subhanahu wataala lafazun hunafa jami'i ne na hanif in aka ce hanif wanda ya watsar da komai ya fuskanci ubangijinsa subhanahu wataala wayqimus salata su tsayar da sallah wayutuz zakata kuma su bayar da zakka ubangiji ta'ala yace wazalika hakan dinul qayyima shine addini mai kikki wanda babu karkata tare da shi malam sai yace faja'ala ibadatallahi wa ikhlasal qalbi wa iqamas salati kulluhu min ad-din ubangiji ta'ala a wannan aya ya sanya ibada wannan kadaita shi da bauta da tsarkakewa ta zuciya da tsayar da sallah gaba daya ubangiji ta'ala ya sanya shi cewa yana daga cikin addini ma'ana wannan aya malam ya zo da ita domin tabbatar mana cewa ayyuka na ibada suna cikin imani a kunshe suke an gane ko sabani ga su murji'a da suka ware imani daban aiki daban to shi aiki yana cikin yana kunshe a cikin imani abu ne wanda yake hade in kace kai mu'mini ne in dai baka aikata abinda shari'a ta shar'anta na sallah da azumi da zakka da sauransu to ba mu'mini ba kake tunda shine anan kaga cewa wa ma umiru illa liya'budullaha kenan ibadatullah mukhlisina lahuddin kenan ikhlasul qalb sannan sai yace wa yuqimus salata wa yutuz zakka kaga tsayar da sallah da bayar da zakka wannan duka aiki ne sai yace wa zalika dinul qayyima wannan shine addinin al'umma wanda take mai karka ko kuma shine addini wanda yake mai kikki shine malam yace faja'ala ibadatallahi wa ikhlasal qalbi wa iqamas salati kulluhu min ad-din gaba ɗayan waɗannan ubangiji ta'ala ya ambace su cewa suna daga cikin addini in aka ce addini ko shine aqidah da imani kenan wannan aya tana tabbatar da cewa ayyuka suna kunshe a cikin imani kamar yadda kenan suka ce qaulun bil lisan sai suka ce wa amalun bil arkani sai yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba wato imani manzon Allah yace yanki 70 wani abu ne idan aka ce bid'un wato daga 3 zuwa 9 an gane ko in ma ya kasance 3 ko ya kasance 4 ko ya kasance 5 ko ya kasance 6 ko ya kasance 7 ko ya kasance 8 ko ya kasance 9 kenan in ka ji larabawa sun ce bi'ul daga 3 kenan zuwa 9 to shine annabi manzo Allah yace al-imanu bi'ul wa 70 shu'ba wato shi imani yanki 70 wani abu ne kenan in ma 73 ko 74 ko 75 ko 76 ko da 7 ko da 8 ko da 9 a alaha manzon Allah yace kololuwarta ma'ana a cikin yankunan gaba ɗaya kololuwa wanda shine karshe an gane wanda babu sama da shi manzon Allah yace shahadatu an la ilaha illallah shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya a cikin dukkan yanki yanki na imani ita ce kololuwa ita ce karshe kenan babu sama da ita sai yace wa adnaha kuma baya wanda yake ƙasa manzon Allah yace imadatul azaanid dari wato nisanta abinda zai iya cutar da jama'a gabarin hanya misali kaga wani dutse ka janye shi dan kar wani yayi tintibe ko ruwa ne an zubo shi sai ka sanya ƙasa kafira ka binne dan kar aje wato ya watsin ma wani ko kuma misali wani abu ne wanda zai iya cutar da mutum wata kwalba ko wata kaya ko wata kusa ko menene ko wani abin da in mutun ya gani zai kyamata kamar misali wanda suke zawa kan hanya su bayan gari sai ka binne ko ka gusar da shi to wannan yanki ne daga cikin yankin imani kuma shine karshe wanda imadatul azaanid dariqi ladan sadaka mutun yake da kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada in dai ka gusar da abin da zai iya cutar da mutane gabarin kan hanya to kana da ladan sadaka to shine malan da yazo da wannan hadisi sai yace faja'ala al-qawla wal-amala min al-iman kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya fada da aiki cewa suna daga cikin imani tunda cewa al-imanu bi'un wa 70 shu'ba shi imani yanki 70 da wani abu ne sai yace a alaha kululuwarta sai yace kaulu shahadatu an la ilaha illallah kenan kalimatu shahada ai kaga kaulun ne sai yace wa adnaha imadatul azaanid dari kuma baya daga cikin 70 da wani abu manzon Allah yace nisanta abinda zai iya cutar da mutane gabarin hanya dauke abinda zai iya cutar da mutane gabarin hanya menene aiki ne kenan kaga wannan shine dalilin aqidar ahlus sunna wal jamaa da suka ce al-imanu qaulun bil lisan sai yace wa amalun bil arkan to dan haka duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bayyana a cikin arkanul islam da abin da ya bayyana a cikin arkanul iman gabaɗaya suna cikin wannan 70 da wannan gin malaman sun yi kokarin zano waɗannan abubuwa 70 da wani abu akwai irin su kunya irin su sadarra zumunta irin su da'a ga mahaifa irin su kyautata makautaka irin su taimaka ma mabukata duk wani aiki na alkhairi to suna daga cikin wannan yanki 70 da wani abu to yanzu tambayar da muke anan da wanda a cikin kashi 70 da wani abu ya kwashi kashi 50 da wanda yake da kashi 30 shin daidai suke ba daidai ba suke kenan kaga ashe mu'minai imani yana karuwa kuma yana raguwa kuma suna fifitar juna a wajen imani wanda yake da kashi 60 ba daidai ba yake da wanda yake da kashi 50 wanda yake da kashi 50 yafi wanda yake da kashi 40 to shine anan sai madan sai yazo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fazadatul imana ayat na cikin suratul tauba fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun ubangiji ta'ala yace wa idha ma unzilat suratun idan an saukar da wata sura ma'ana wani bangare na alqur'ani faminhum daga cikin munafikan nan ubangiji ta'ala yace man yaqulu akwai wanda ke fada ayyukum zadatuhu hazihi imana wai wannan aya da aka saukar ko wannan sura da aka saukar wa ta dada ma imani a cikin ku ya haka suke tambayar juna Ubangiji ta'ala ya ba su amsa ya ce fa ammal ladina amanu sanadai waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa fa zadatuhum imana duk abin da yake sauka na alqur'ani yana ƙara musu imani wa hum yastabshiruna kuma farin ciki suke suna murna game da abin da ya sauka na alqur'ani suna ba junansu albishir الشاهد أن الشاي فزادتهم إيمانا تادت أمس إيمان إن وانا آية متكي تبتر وأشي إيمان ينا كاروا وانا آيوين سموشي على السافة أنغاني كوانا نسكي تبتر دا إيمان ينا كاروا إذن كتوكا أتشكي سورة الأنفال مي أبنجي تعالى كيف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ sannan ita wannan aya da malam yazo da ita fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun haka in kazo cikin suratul kahf innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda a cikin suratul maryam wa yazidullahu ladina hatadaw huda haka in kazo cikin suratul ahzab وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا كُمَا چِكِنْ سُورَةِ الْفَتِحِ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ هَكَ إِنْ كَذُوا چِكِنْ سُورَةِ الْمُدَّثِّرِ لِيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna tabbatar da cewa imani yana ƙaruwa kuma a cikin suratu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum to shine anan malam yazo da wannan ayoyi guda biyu wa qala ta'ala fazadatuhum imana ubangiji ta'ala yace wannan sura da ta sauka mu'minai ta dada musu imani wa qala ta'ala liyazdadu imana ubangiji ta'ala ya fada cewa shine ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan mu'minai don su dada imani akan imanin da suke da shi to wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa cewa yazidu bi ta'a imani yana daduwa yana karuwa a sababin ayyuka na da'a a duk lokacin da mutum ya zage dantse akan ayyuka na ibada to imaninsa zai dadu a duk lokacin da mutum kuma ya shantake akan ayyuka na sabon Allah wali yazibillahi kuma imanin shi zai ragu ina wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa imani yana da duwa yana raguwa tare da cewa dalilin da yake nuna cewa imani yana raguwa shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin sahihu Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi kalbihi sai yace wa zalika adhafu al-iman kaga duk wanda zai canza aikin asha ga hannunsa yafi wanda zai canza da harshensa wanda zai canza da harshensa yafi wanda zai kyamaci abin da zuciyarsa wanda zai kyamaci abu da zuciya kenan shine karshe to dan haka wannan hadisi shine dalilin da malamai suka ce imani wato yana raguwa kenan me yake rage imani shine aiki wanda yake na sabo sai yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yake cewa yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi misqalu burra wa Allah yace zai fita daga cikin wuta komun tsawon zaman da yayi duk mutumin da yace la ilaha illallah alhali a cikin zuciyarsa akwai imani gwalgwadan kwayar alkama ita ce burra aw kardala ko kuma gwalgwadan kwayar kumayya ko kuma kace gadagi in aka ce kardala shine wato kwayar kumayya kumayya ciyawa ce gadagi shi ma ciyawa ce da haka cewa kumayya ita ce wannan wanda ake tsintsiya an gane ko to ƴaƴanta sun kai matuƙa a wajen kankanta to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sanya misali kamar yadda Allah ya sanya wannan misali wa nadhul mawazin al-qisda yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin kuma haka can cikin suratul luqman ya bunayya innaha inta kum saqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah shine yace aw khardalatin ko kuma gulgudan kwayar kumayya ko kuma kace gulgudan kwayar gadagi min al imani na imani duk wanda yake da imani ko mun kankantar shi ko mun tsawon zaman da yayi a wuta ba zai dawoma ba ko shekara dubu nawa yayi a wuta to a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna sai yace fa ja'alahu mutafadilan a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ya sanya cewa imani wato yana fifitar juna ma'ana wani yafi wani imani kaga ba yadda za a yi wato mu hada imanin mu da na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabbai ba yadda za a yi su hada imanin su da na annabawan Allah da na manzannin sa su kansu annabawan Allah ba yadda za a yi su hada imanin su da manzannin da ake kiran su ulul azmi minar rusul to amma a aqidal murji'a da imanin ka da na annabi da na annabi Ibrahim da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da imani na Jibril da sauran annabawa duka ɗaya ne su babu bambanci ba wani wanda yafi wani imani su duk ɗaya ne saboda su aiki na da'a baya rada imani kuma aiki na sabo baya rage imani to dan haka shine anan malam yace fa ja'alahu mutafabila wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya cewa imani wato me yana fifitar juna kenan wani yafi kuma haka in ka dauki hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada akmalul mu'minina imanan sai yace ahsanuhum khuluqa mafi cikar mu'minai ga imani manzon Allah yace mafi kyawun su ga halaye da dabi'u kaga cewa akmalul mu'minina imanan mafi cikar mu'minai ga imani kenan kaga ashe mu'minai suna fifitar junansu a wajen imani wani yafi wani dan haka wanda yafi kyawun hali da ɗabi'a to imanin sa yafi cika nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك